An sha ganin yadda ake samun tankiya tsakanin al'umma mazauna wuri ko gwamnati da kamfanin da ke sarrafa kayayyaki a wurin, duk da yake wasu lokuta akan sasanta daga baya. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, al'ummomi ne daga ƙauyuka 15 da ke makwabtaka da kamfanin siminti na Buwa ke shari'a da kamfanin da kuma gwamnatin jihar Sokoto akan wasu ƙorafe-ƙorafe. Abubakar Kokaniwa Mako yana cikin wakilan jama'ar da ke ƙorafin.
Gwamnati ta zo ta auni gonar talaka, ta bashi abin da ta ga dama, ta zo ta sai san mu kamfanin Buwa. Kuma talaka na gani, yanzu akwai waɗanda an amshi gidajensu, an amshi gonakinsu. Kana da ɗaya biyar, an baka hilin gida bi shidda da kai da ɗiyanka. An baka kuɗi ka fara gida, kuɗin garsun ka baka ka fara gida, sai ka to ka sai da hilin ɗiyanka uku, sannan ka tuhaye gidanka. Sauran ɗiyanka sun zama homeless, ba su da wurin gida, babu wurin noma. Shin ɗiyanmu so aka su zama bandits, to wannan dole mu ɗauki mataki. Kuma muna kan haka insha ƙarshen rayuwarmu. Wallahi ba za mu bari ba sai an ba mu haƙƙi.
Akan haka ne suka gurfanar da kamfanin da kuma gwamnatin jihar Sokoto gaban kotu don a watan Mayu na wannan shekara. A zaman da babbar kotun mai daraja ta uku ta yi a baya, lauyoyin masu kariya sun nemi kotun da ta yi watsi da ƙarar da membata da hurumin saurarenta, kuma masu shigar da ƙarar ba su da hurumin yin ƙarar. Sai dai a zaman kotun na hukunci akan wannan buƙatar, mai shari'a Kabiru Ibrahim Ahmad ya ce kotun da masu shigar da ƙarar suna da hurumin yin ƙarar. Lauyan mai shigar da ƙara, barista Mustapha Na Abu, wanda bai yarda a naɗa sautinsa ba, ya ce ya farin ciki da wannan hukuncin na kotu. Shi kuwa lauyan kamfanin Buwa cewa ya yi.
Sunana Abdulrahman Isa Wasagu, ni ne lauyan da ke kare Buwa Cement a wannan shari'a da ake. Lokacin da suka sa ƙarar, mun ga cewa akwai wasu abubuwa da kotu ya kamata ta duba. Saboda bai kamata ta saurari ƙarin ba, idan su waɗanda suka sa ƙarin ba su bi wannan hanyar da ya kamata su bi su kawo wannan ƙarin ba. So kotu yanzu ta duba wannan abubuwan, ta ce tana da hurumin ta saurari wannan ƙarin. So za mu applying mu samu ruling ɗin, sai mu duba shi. In mun ga akwai buƙatar mu ɗaukaka ƙara game da shi, sai mu yi. Idan kuma mun ga babu wani buƙata, ya danganta daga duk abin da muka shawara kai.
Na nemi janta bakin lauyan gwamnatin jiha barista Bello Musa, sai dai ya ce baya da iznin magana da manema labarai. Na kuma je ma'aikatar shari'a aka gaya min kwamishina ya yi tafiya, amma na kira wayar sa inda ya shaida min cewa bai ga kofin shari'ar ba, amma dai za su ɗauki mataki.
Amma dai abin da an ka ce al'umma suna kara, kuma the whole essence of government shi ne ta dubi walƙiya na mutane. Ni ra'ayina shi ne ya kamata mu dubi yiwuwar sasanta abin.
Duk da kasancewar haka, al'ummomin da abin ya shafa na ci gaba da kokawa.
Sunana Muhammad Aliyu mai akwai tela. Ana nema amshe min gidana da gonata. Ya an bani kuɗi, ɗaya rana an bani kuɗin ga an sallama min an amshe kuɗin ga ina zanna. Me zan in ga amin roba ba zan bi su ba.
Sunana Mustapha Mashiru gidan bazan fari. Da gidan da nake zaune da iyaye na da ƙannina da gonakinmu duk mun shigo cikin awu. Ana ne ha a kore mu da wajen nan a ba mu dan abin da ba mu iya surviving da shi.
Don kafin wannan lokacin, kamfanin simintin ya jima yana bayar da tallafi ga al'ummomin da ke makwabtaka da shi. Na baya bayan nan shine wanda ya gudanar da aikin samar da ruwa da na'urar rarraba hasken wutar lantarki ga jama'ar garuruwan Gagi da kuma gidan Baduwa. Yanzu dai babbar kotu mai daraja ta uku da ke Sokoto ta saka ranar 12 ga watan Disamba domin sake karanta ƙarar, yayin da al'ummomi suka ce sun shirya tsaf domin ganin sun samu abin da suke bukata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.